sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 6025 da kuma 16 a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya Fara'a Nomad FM Dalal FM da kuma Niya sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen a kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio dake kuma si baya da haka ko da yaushe muna nan a hanyar sadarwar internet wato voahausa.com ko sashen hausa.com masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau lahadi 4 ga watan agusta shekarar 2019 Zahra Aminu Faye ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai
to wannan bandiga ya sake harba mutane tara har lahira a jihar Ohio dake nan Amurka yayin da 'yan sanda a jihar Texas suka ayyana harin da wani matashi ya kai ya halaka mutum 20 a jiya a matsayin na nuna kiyayya sannan za ku ji cewa an cimma wata matsaya ta tsagaita wuta a yankin Idlib na kasar Syria
kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa 'yan sandan Najeriya sun yi kashedi ga kungiyoyin da ke shirin gudanar da wani gangami a gobe Litinin a Abuja da nufin sauya gwamnati da su yi gujiyin haka domin za su dauki lamarin tamkar cin amanar kasa sannan za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Adamawa arewa maso gabashin Najeriya ta baza jami'anta don gano waɗanda suka kashe wani fitaccen ɗan sa-kai na ƙungiyar Mirti Allah da ke taimakawa wajen kamo ɓata gari. Bayan nan Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar da shirin idan ƙwaya ta narke fa. Daga bisani muna tafe da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Yan sanda a birnin Dayton dake jihar Ohio a tsakiyar yammacin Amurka sun ce wani dan bindiga ya kashe mutum tara ya kuma jikkata wasu 16. A yau Lahadi rundunar yan sandan ta bayyana hakai wannan hari a shafin ta na Twitter inda ta ce nan da nan ta tura jami'anta a lokacin da aka kai harin kuma sun yi nasarar dakile shi ba da bata lokaci ba. Jami'an sun ce an kashe dan bindigar da ya kai harin amma ba su ambaci sunansa ba. Kamfanin jallancin labaran Associated Press ya rawaito mai mukamin magajin birnin na Dayton Nan Wiley tana cewa maharin ya sanya rigar sulke ya kuma rike wasu karin hasashai waɗanda zai dura idan na cikin bindigarsa sun kare. To wannan hari na baya-bayan nan na zuwa ne ɗan sa'o'i bayan wani harin kan mai uwa da wabi da aka kai a garin El Paso dake jihar Texas a nan Amurka a kantin sayar da kayayyaki na Walmart inda mutum 20 suka mutu kana wasu 26 suka jikkata. Tunidai 'yan sandan yankin suka ce suna binciken wannan hari a matsayin na nuna kiyayya. Wani sako da aka wallafa a yanar gizo gabanin harin ya nuna kalamai na kiyayya da ke korafi kan yadda al'ummar Hispaniyawa suka mamaye jihar ta Texas. Mutumin da ya wallafa wannan bayani ya ce akwai yiwuwar a kashe shi idan ya kai harin. Greg Allen shi ne shugaban 'yan sandan garin na El Paso.
He has a nexus at this point in time to a hate crime. The FBI will be
Yace harin yana da alaka da laifin nuna kiyayya. Hukumar binciken manyan laifuka ta FBI na duba lamarin da sauran hukumomin tarayya. Amma a halin da ake ciki a yanzu muna duba yiwuwar tuhumar maharin da laifin kisa. Rotanni sun ce ana tsare da wani matashi farar fata mai shekaru 21 wanda shi ake zargi da kai wannan hari. Tagwayen zanga-zangar da aka yi a yau Lahadi a birnin Hong Kong sun jirkice sun koma na tarzoma inda 'yan sanda suka yi ta jefa hayaki mai sa kwalla akan masu boran domin su tarwatsa su waɗanda su kuma suka yi ta mai da martani da jifan 'yan sandan da duwatsu. Zanga-zangar wacce ake yinta a kowane ƙarshen mako har tsawon watanni biyu bore ne akan hukumomin yankin kan abin da masu zanga-zangar suka kira yadda ce ne ke yin katsalandan a harkokin yankin na Hong Kong mai cin gashin kansa. Wannan wani dattijo kenan mai shekaru 73 da ake kira Chimian yake cewa wannan batu ne na kare 'yancinmu na walwala ba batu ne kawai na samar da wata doka ba wacce muddin muka bari aka kafa ta al'ummar Hong Kong za ta rasa 'yancinta baki daya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta yi na'am da shirin tsagaita wutar da aka cimma a lardin Idlib na ƙasar Syria. Lardin da ya kasance tunga ta ƙarshe da masu wuta da ƙaya baya ke rike da shi wanda ke are maso yammacin ƙasar. Sai dai a wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ya zama dole a dakatar da kai hare-hare kan fararen hula da wuraren da suke zaune. Mazauna yankin na Idlib sun nuna farin cikin su da wannan shiri na tsagaita wuta. Hassan Abdullal kenan wanda ke zaune a yankin yake cewa wannan shiri na tsagaita wuta yana da fuskoki biyu. Na farko mutane za su samu damar komawa gidajensu ba tare da fargabar za a kai musu hari ba. Haɗe ɓangaren kuma ba mu san me za a ƙulla a bayan wannan wato tsagaita wuta da ake kan yi ba. Kasashen Turkiya da Rasha ne suka haɗa kai aka cimma wannan matsaya ta tsagaita wuta abinda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi ba. A dai daren ranar Alhamis ake fatan shirin zai fara aiki. A yau Lahadi gwamnatin mulkin soji da gamayyar shugabannin masu zanga-zanga a Sudan sun kaddamar da wani shiri na raba mukamai a gwamnatin wucin gadi da za a kafa. A ranar 17 ga watan nan na Agusta ake sa ran ɓangarorin biyu za su rattaba hannu kan kundin tsarin mulkin da zai ba da damar aiwatar da wannan haɗaka. Ana fatan kwana guda bayan rattaba hannun za a ayyana majalisar mulkin gwamnatin ta wucin gadi wacce za ta tafiyar da ragaman mulkin ƙasar har na tsawon shekaru uku. Sannan a ranar 20 ga watan nan za a ayyana Prime Minister daga bisani kuma sai a ayyana sunayen ministocin gwamnatin. Ƙasar da ita Sudan ta shiga rudanin siyasa 'yan watannin nan inda aka fara zanga-zanga a watan Disambar bara kan tsadar man fetur. Lamarin da ya sa masu zanga-zanga suka nemi sauyi duk da cewa sojojin ƙasar sun kifar da gwamnatin tsohon shugaba Umar Al-Bashir.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta yi gargaɗi ga wasu ƙungiyoyi da ke shirin gudanar da wani gangami a gobe Litinin a birnin Abuja da nufin sauya gwamnati, inda ta ce yin haka tamkar cin amanar ƙasa ne, tana mai jan kunnen duk wani mai shirin tada zaune tsaye da ya shiga taitayinsa. Wakilinmu Hassan Maina Kaina ya aiko mana da ƙarin bayani daga Abuja.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta fitar ta ce ta sami rahoton wata ƙungiyar fararen hula mai suna Global Coalition for Security and Democracy in Nigeria da wasu ƙungiyoyin fararen hula suna zuga 'yan Najeriya a nan cikin gida da ma waɗanda ke ƙasashen waje da su fito kansu da kwarkwatarsu don shiga zanga-zangar neman canza gwamnati da za a yi gobe Litinin idan Allah ya kai mu. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta bakin kakakinta DCP Frank Mba ta ce wannan gangami da 'yan fararen hular suka tsara na aiwatar da juyin juya hali a Najeriya tana ɗaukar sa tamkar cin amanar ƙasa ne, ba za ta zuba ido ta ga wasu 'yan tsiraru suna neman haddasa ruɗani a cikin ƙasa ba. Jama'ar Najeriya, inji 'yan sandan Najeriyar, ta san suna da 'yancin yin gangami, to amma irin wannan gangami kada kasance na tarzoma ko canza gwamnati, domin Najeriya kasar demokradiyya ce, don haka akwai hanyoyin da tsarin mulkin Najeriya ya tsara don canza gwamnati. To shin menene ma ma'anar juyin juya hali? Tambayar kenan da naiwa wani masani Professor Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu.
Akwai revolution na tsarin mulki, akwai revolution na tattalin arziki, akwai revolution na kimiyya da fasaha. Revolution da waɗanda suke nufi shine political revolution, political wato canza siyasa ko a canza kimlan siyasa, a canza ra'ayi, a canza inda aka nufa da sauransu. To kaga in haka suka bi yadda za su yi nasara shine su tifar da gwamnatin nan, su koyi kowa canza komi a canza kimlan gwamnatin inda ta nufa in ta yi gabas a yi ta da yamma. To shi yasa nace maka babu shi a tsarin mulkin nan, kuma ba haka ake yin a irin revolution na siyasa ba. In ka duba kamar revolution na America a 1774 da sauransu, ba haka aka yi ba.
Wani dan gwagwarmaya Comrade Said Bello ya ce bai ga laifin masu neman yin juyin juya hali a wannan lokaci ba.
Saboda yanda hukumomin Najeriya suke tafi da tsarin mulkin Najeriya ne, wato ya dole su ya jawo anyagan. Saboda ba sa jin magana, ba za a gaya musu ba ko da yaushe abinda suka sha a gaba su ne alhali, kuma abubuwa suna lalace a tsakar ƙasar. Saboda haka dole ne a kirawo hanyar da za a samu gyara akan wannan.
Amma Comrade, misali akwai hanyoyin da tsarin mulkin Najeriya ya tanaji a canza gwamnati, menene yasa waɗannan 'yan ƙungiyoyin fararen hula ba zai sa su bi hanyoyin da tsarin mulki ya tanadar ba?
Na farko dai, irin wani ɗan Najeriya a yanzu ya tabbatar da cewa ya rasa tunanin wanda zai iya fada shirin shi. Da farko dai ka ga National Assembly din nan ma gaba ɗayan yanzu wato kan nikan farauta ne na shi gwamnatin gaba ɗaya domin ita kuma shugabanci da na dattawan da na ƴan waje majalisar wakilan. Saboda haka shugabancin ma a yanzu ya fita daga hannun ɗan demokradiya, ya fita kuma daga hannun waɗanda za su ke kare daraja da mutuncin talaka a ƙasar. Sakamakon wannan ya sa ƴan Najeriya da kuma ƙungiyoyi ba su gamsu da irin yadda ake tafi da ma ita kanta demokradiyyar mu a ƙasar.
Amma kuma ba ka jin cewar wannan alaka na waɗannan ƴan ƙungiyoyin bayar su na saba da siyasa?
Ai, demokradiyya ita ta haifar da wannan abin. Mutane sun auna, sun duba, sun gani abin da ake musu ba shi ne ya kamata a yi musu ba. Yadda ake tafi da tsarin tattalin arzikin ƙasar ba ake kamata a yi ba. Yadda ake tafi da ita kanta siyasa ba ake kamata a yi ba. Shi yasa ka ga dole a siyasa ta shiga, komai ma mai iya shiga ne mai iya faruwa ne. Saboda haka in ma shiga siyasa ta shiga, ta shiga din saboda dole lokacinta ne ta shiga din domin jama'a suna cikin wani canji na musifa na tashin hankali da tsoro. Yanzu ka duba abin da ke faruwa a Katsina, ko abin da ke faruwa a Zamfara, ko a Sokoto, ko a Niger, ko kuma a gurare na abin da yake da kuma abin da ke faruwa a Siliguri, Yobe da sauran gurare.
To amma ga mai sharhi kan al'amuran yau da kullum, Muhammad bin Ibrahim ya ce batun juyin jihali a Najeriya wannan ma ba zai yiwu ba domin kuwa lokacinsa bai yi ba.
Ai, kage shi maganan jinin jihali ma magana ce ta rashin tunani a in aka kalle ta daga kowace irin fuska. Su waye za su yi rajin ragaman jinin jihali? Da sunan me? Najeriya ƙasa ce wacce take da bambancin addini, tana da bambancin ƙabila, kuma tana da bambancin yanki. Kaga an ka kalli yanayin Najeriya ka san daga wannan fuskan ma ba zai yiwu ba. So ba zai yiwu ba. Koko za a jinin jihalin da sunan ƴan kudu ne, koko da sunan ƴan arewa ne? Sannan me za a yi wa jinin jihali a Najeriya? Menene za a yi wa jinin jihali? Jinin jihali ba kawai cifar da gwamnati ba ne. Jinin jihali a ma'ana ta hakika yana nufin gaba ɗaya al'ummar ƙasar sun gaji da tsarin gudanarwar ƙasar ta fuskan tattalin arziki, ta fuskan zamantakewar yau da kullum, ta fuskan siyasa. Da haka suna son wani sabon abu. Haka ne ƴan Najeriya suna son gaji da wannan, suna buƙatar wani sabon abu. Babu corruption ɗin nan kowa ne yi. So kaga al'ummar ba ta shirya wa abin da ake kira juyin jihali ba. Babu yadda za a yi wannan juyin jihali ya yi. Abin da ake iya yi shi ne reforms, a samar da tsare-tsare, a samar da canje-canje na wasu abubuwa. Kuma yana yiwuwa ne da adawa, wanda kaga siyasar adawa tana taimakawa wurin cikin din gwamnati ta gyara abin da yake ake ganin ɓatacce ne. Amma juyin jihali ba zai yiwu a Najeriya ba.
Yanzu dai abin jira gani shi ne yadda za ta kasance goben idan Allah ya kai mu. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina. A jihar Adamawa arewa maso gabashin Najeriya, wasu 'yan bindiga sun kashe wani fitaccen dan sa kai na ƙungiyar Miyatti Allah da ke taimakawa wajen kamo ɓata gari. Alhaji wato Alhaji Sa'idu Sale Kolako, wanda yanzu dai 'yan rundunar 'yan sandar jihar ta Adamawa ta baza jami'anta don gano waɗanda suka kashe shi. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da ƙarin bayani.
Yanzu haka dai rundunar 'yan sandan jihar Adama arewa maso gabashin Najeriya ta ko baza jami'anta domin gano ma waɗanda suka kashe wani fitaccen ɗan sa-kai na ƙungiyar Miyatti Allah da ke taimakawa wajen kama ɓata gari Alhaji Sa'idu Sale Kolako. Shi dai wannan ɗan sa-kan shi ne mataimakin shugaban ƙungiyar Miyatti Allah mai kula da yankin Adama ta Kudu da ta kunshi ƙananan hukumomi bakwai, kuma an kashe shi ne a gidansa da ke garin Maya Balwa. Wannan ma kuma na zuwa ne a fakasa da makonni biyu da karama shi da rundunar 'yan sandan jihar ta yi na irin rawar da ya taka wajen kama wasu masu garkuwa da jama'a da yake tabbatar da akwai lamarin. Jami'in hula jama'a na ƙungiyar Miyatti Allah a jihar Adama Muhammad Jika Buba cewa ya yi.
Mun yi babban rashi na shugaba musamman shi Alhaji Kolako Sale, wanda yake gwagwarmaya da barayin shanu kuma da yankin Nafin, wanda shi shugaba ne na ƙwarai a Adamawa. Suka zo suka same shi har cikin gidansa suka kashe shi. To kuma alal haƙiƙa mu a ƙungiyance na Miyatti Allah na jihar Adamawa mun yi baƙin ciki da wannan rasa shi wannan jarumi.
To ko hakan zai sa su ja ba a taimakawa da suke wa jami'an tsaro? Sai jami'in hula jama'a ya ce su fa suna nan daram.
Mu dai matakin da za mu ɗauka ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba domin fatattakan ɓarayi ko na shanu ko ƴan kidnapping, wanda kuma shi Alhaji Kolako da al'ummansa yana ƙoƙari a kan wannan abu.
Kawayen zuru na 'yan sandan jihar Adaman ta bakin kakakinta DSP Suleiman Ya Angoroje ta ce fa ba za ta ma ƙyale ba sai ko ta faroto waɗanda suka yi wannan kisan.
To a zahirin gaskiya ba mu ji daɗin dabin da ya faru da shi saboda shi vice chairman na MSP Allah ne na jara da ma kuma jarumi ne wanda yake taimaka ma jami'an tsaro game da wayanda suke kawo rajin zaman lafiya Adamawa musamman ta wajen masu kama mutane.
To kamar me rundunar ƴan sanda za ta yi?
Ai tun lokacin da aka samu rahoton akan an shiga gidansa an harbe shi, rundunar ƴan sandan jihar Adamawa suka gaggauta zuwa wurin suka ɗauke shi aka kai shi asibiti yayin da aka tabbatar ya rasu. Tun lokacin kuma jami'i kwamishinan ƴan sanda na jihar Adamawa ya umarci masu bincike daga CID da kuma ƴan sanda na kwantar da tarzoma su karza zuwa wurin su shiga daji nan duka su bi sahu domin su kama wa'inda suka aikata wannan mummunan abu domin su gurfanar da su gaban kotu.
Kamar wani kira ko kungiyoyin da suke taimakawa ganin irin wannan watakila haka ka iya sa gwiwansu ya sanye.
Mutum ya yunkuro da zai taimaki kasa dole ne ya haɗu da irin kalubale, don haka ina kira da mutane kar su kasa a gwiwa su ci gaba da ba ma jami'in tsaro haɗin kai domin mu tabbatar da jihar Adamawa ya fita daga irin wani kunci na halin da muke ciki. Sannan kuma ina jajanta ma iyalan da suka rasa shi wannan mutum na kuma ba su hakuri, saboda haka za mu ci gaba da haɗin kai mu tabbatar da al'umman jihar Adamawa sun samu zaman lafiya.
Cikin kwanakin nan dai hare-hare ƴan bindiga masu garkuwar jama'a na ƙara tsananta a jihar Adamawan. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdul Aziz, masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu anan yana cewa ƙarfe 11 da minti 17 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na Idan Kwaya ta Narke Fa, wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke jagoranta. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makonni biyu da suka gabata mun fara kawo muku rahoton da wakilinmu Sulaimuna Barma da ke jamhuriyar Nijar ya haɗa mana kan yadda matasa suke amfani da muggan ƙwayoyi a ƙasar. A cikin shirin namu na wannan makon za ku ji ƙarshen wannan rahoton, inda shugaban yaƙi da fattauci da kuma shan miyagun ƙwayoyi na yankin Agadas Muhammad Akilu ya ce an samu nasarori a yaƙin da aka sa a gaba. Ga dai Sule da ci gaban rahoton nasa.
Lokacin nan wata daba ta tukwai na wurin, lokacin ne muna samun ta a kaɗan-kaɗan muna sha'ira hakan nan. Yanzu ai kai ma sai tsada ma ta yi, ko ba ka da kuɗin ta yi ka yi, ko tata ne ka ce ka saci abin wani ka ce, ko kuma ba ka sha ba, ba ka iya tashi, ba ka iya shan ruwa, ka yi ta zawo daga inda kake kwance. Ka koma sai bizikin ka duka ya mutu kwata-kwata a rayuwarka, ko mutum ya maka magana ka ji ka ji kamar ka ɗauki wani abu ka soka mishi a kan jin ciwon. Kai baka sha ba, baka da kuɗin da zaka kai ka sha shi,
ko sura abu kuma jiwa ba su bar su ba. Muna fata Allah sa su bari, tunda yana da illa sosai mu ba rayuwar mu ce ba sata. Muna yi da muke sha amma yanzu mun bari, komai gidan mu ba mu iya bari, haka su mun je ne. Muna bata maka mu suna ko uwan mu cikin gari ga uwan mu.
Lura da yadda abin ke ƙara tsananta yasa hukumomin jamhuriyar Nijar tsaurara matakai da zummar dakile wannan mugun alkaba'i ta hanyar kafa reshen hukumar yaƙi da fatauci da shan miyagun ƙwayoyi a yankin na Agadez. A cewar shugaban wannan reshe Muhammadu Akilu, ana samun nasarori a yaƙin da aka sa gaba.
Sabon salo da hoto wani da ake cema flimitrazepam, ana ce mishi ƙwaya ɗan haɗe wanda suke jika su ba ƴan mata cikin abun sha ba da sani su ba, su yi lalata da su, domin in ta sha hankalinta zai ɓace, duk wani tunaninta za ta mantawa da shi, ba za ta iya tuna da komai ba. Sannan muna da wanda ake cema Exozol, shi kuma wani magani ne, wani mugun magani ne da ya yi ƙarfin mata Ramadan, domin shi in ka sha shi, shi mamakin ka ji wani daɗi wani yanayi ko ka ji kana ƙasa ka ji kawa kana sama, shi sai ya baka hauka zai tura maka. za ka zama mahaukaci na inna lillahi karshen ta ma an baka kashi kanka ba sai ka kashe wani matakan da dai zamu dauka shine muna nema ga gwamnati kuma muna nema ga mutane su ba mu hadin guyuwa hadin guyuwar su shine abun muhimmi wanda in sun kama muna kamar da nige shi can farko wannan aiki na yaki da kwaya ba aikin police kadai bane ba na gangarmu kadai bane ba na garda bane duk dai mai sace ni ba na shi shi kadai bane na kowa da kowa ne domin in ka duba al'umma ce wanda yanayin ta yau yana nena kadaicewa kwaya ce wanda in ka maida ta lamarinka ka maida ta abun sana'arka kai babu abun da sha ma kai sai ka tara kudi ka zo kai ginoni kai abun da ka ga dama ka manta da yanayin da dan uwanka zai shiga lamarin da uwayen shi za su shiga don hakan ga abu ne wanda musulunci ma bai yarda ba don hakan ga aiki ne na kowa da kowa kowa ya sa hannun shi ayi aiki ma kasa ba kan muke ma ba kasan mu ne muke yi ma sannan haka ina jin hankalin waɗanda ke tunanin a mu makiyan su ne hakika hakika sun ga a mu makiyan su ne domin muna hana su aikin da zai sa su samu kuɗi amma in sun gane in hankalin su ya kwanta su kai tunani su kai nazari za su gano a duniya babu su da wasu masoya kawo mu domin duk wanda zai ce maka wani tsaya ka gyara hanyar addini ka hanyar lahirka domin duniya ba wajen zama bane ya kiya su lahira zai koma kuma zai gama da sakamakon shi duk wanda ke kawo labari babu wanda aka ce wani shi ya zo tona mutane asiri sai dai ayi shakku kuma ma addinin musulunci ayi zunubi baka da yakinin da suka mutum baka ta wani shi ya kawo ni sai dai kai shakkun ka kuma kai ka sani sai ka dauki zunubin kanka amma sai dai in kai wanda ka kawo labarin dan nuna isa ko kuma ka nuna kai a san kai wane ne kai ya ka fassala kanka ga mutane to gidan kuma ka sa kanka cikin hadari
birnin Yamai fadar gwamnatin jamhuriyar Nijar da ke matsayin matattara ko kuma birni mafi girma a wannan kasa wani wuri ne da masu fataucin miyagun kwayoyi ke kullo da dubarun kaucewa matakan da hukumomi ke dauka don taka wannan al'amari birki mahukunta kan shirya taron kona kwayar da suka kama a tsawon watanni 12 da suka gabata na kowace shekara to amma shugaban kungiyar Adena mai yaki da fataucin miyagun kwayoyi Malam Ganda Salai ya zo da wasu shawarwari
harka kwaya ya kamata mutare duk su hannu su lalle an kafa wani kungiya kungiyar na takumshi da ministero wajen goma sha shida ne ko sha biyar ne har da mu harin hula shi amma waɗannan kungiya wannan da aka kawa bai aiki tunda babu kayan aiki babu biro na aiki babu komi na aiki sai dai aikin su in wannan rana ta zo sai a cire su a ce ku zo ku gani ku zo ku yi nazari ku ga kakare za a ta a sama kayan mayan na wuta aikin su kenan mun ga kasashe da yawa mun yi Cote d'Ivoire mun yi Abuja mun yi Ghana su kungiya wannan ko ina suke kasashe kungiyar a zaman kanta ta ce to abin da muke tambaya ga gwamnati kungiyar nan a bashi muayen wato kayan aiki masu aiki kuma gwamnati ya kula da harkan harkar kwaya wannan tun abu ne an sun zo suna disku suna magana sai su ce matasa amma an gani matasa su ce wahala babu abin da aka dauko kamar an dauko PDS waɗannan da aka yi babu inda an ka sa bangare wannan fanni na yaki da miyagun kwayoyi ne babu to shike ba mu hala mu kungiyoyi masu zaman kanmu to in mutai wajen mutane masu hannu da shuni ko mutan ba sa ce wannan ba sha cikin abin da ake ce ma PDS ba to kaga wannan yana kawo mun illa ban ci wannan mu da uwayen yara da metal ko duka kowa da kowa ya kamata ai kokari mu gani kaka zai wannan yaki ya zama na kowa ne ba na gwamnati ba ba na kungiyoyin masu zaman kansu ba
a farkon shekarar 2019 jami'an tsaro a kasar Guinea Bissau sun cafke wani hafshakin dila mai dauke da katin shaidar zama mashawarci a fadar shugaban majalisar dokokin jamhuriyar Nijar dauke da miyagun kwayoyi da aka bayyana cewa yana shirin isar da su ne zuwa arewacin Mali domin amfanin kungiyoyin ta'addancin da suka mamaye wannan yanki
masu sauraro anan zamu dasa aya a wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma wakilin Musulun Mumini Barma da ya hada mana rahoton sai kuma Julie Gresham da ta hada mana sauti kuma ta bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
yanzu kuma sai kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email Wasiƙar mu ta farko a yau ta fito daga Abubakar Lawal Shinkafi tare da Nura Muhammad ne Apple Gusau inda suka ce assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka dan Allah ku ba mu dama mu yi kira da doguwar murya zuwa ga shugabannin majalisar kasar mu Najeriya da su saka ido akan tallafin biliyan 10 da gwamnatin tarayya ta ware domin taimakawa waɗanda iftila'in yan ta'adda ya ritsa da yan uwansu a jihar Zamfara domin ganin tallafin ya isa ga waɗanda aka yi domin su sai sakon haɗin gwiwa daga Zainab Ibrahim Musa Wada da Fatima Musa Wada da Aisha Musa Wada Barikin Ladi a jihar Plateau da Hadiza Murtala Bala Harka Durimi inda suka ce assalamu alaikum VOA Hausa Allahu Akbar ga hare-haren yan ta'addan Boko Haram ga hare-haren yan bindiga ga sace-sacen mutane domin neman kuɗin fansa to da waɗanne zamu ji muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan matsaloli amin sakon mu na ƙarshe ya fito daga Baffa Haruna Bajuga inda yace sojojin Sudan da fararen hulan ƙasar ku ci gaba da jan junan ku a jiki ta hanyar tattaunawa yadda za ku daura ƙasar taku akan turba ta ƙwarai domin kuwa kifi baya kiba sai da naman dan uwan shi to mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonnin ku kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice
Yan sanda a birnin Daytona da ke jihar Ohio a tsakiyar yammacin Amurka sun ce wani dan bindiga ya kashe mutum tara ya kuma jikkata wasu 16. A yau Lahadi rundunar yan sandan ta bayyana kai wannan hari a shafinta na Twitter inda ta ce nan da nan ta tura jami'anta a lokacin da aka yi harin kuma sun yi nasarar dakile shi ba da ɓata lokaci ba. To wannan hari na baya-bayan nan na zuwa ne yan sawo'i bayan wani harin kan mai uwa da wabi da aka kai a garin El Paso da ke jihar Texas duk anan Amurka akan tun sayar da kayayyaki na Walmart inda mutum 20 suka mutu kana wasu 26 suka jikkata tunda da yan sandan yankin suka ce suna binciken wannan hari a matsayin na nuna ƙiyayya. Wani sako da aka wallafa a yanar gizo gabanin harin ya nuna kalamai na ƙiyayya da ke korafi kan yadda al'ummar Hispaniyawa suka mamaye jihar ta Texas. Mutumin da ya wallafa wannan bayani ya ce dama yana tunanin za'a kashe shi idan ya kai harin. Tagwayen zanga-zangar da aka yi a yau Lahadi a birnin Hong Kong sun jirkice sun koma na tarzoma inda 'yan sanda suka yi ta jefa hayaƙi mai saƙwalla a kan masu boron domin su tarwatsa su waɗanda su kuma suka yi ta mai da martani da jifan 'yan sandan da duwatsu. Zanga-zangar wacce ake yinta a kowane ƙarshen mako har tsawon watanni biyu bore ne a kan hukumomin yankin. Kan abin da masu zanga-zangar suka kira yadda ce ne ke yin katsalandan a harkokin yankin na Hong Kong mai cin gashin kansa. Amurka ta yi na'am da shirin tsagaita wutar da aka cimma a lardin Idlib na ƙasar Syria, lardin da ya kasance tunga ta ƙarshe da masu ta da kai baki rike da shi wanda ke arewa maso yammacin ƙasar. Sai dai a wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ya zama dole a dakatar da kai hare-hare akan fararen hula da wuraren da suke zaune. A yau Lahadi gwamnatin mulkin soji daga mayan shugabannin masu zanga-zanga a Sudan sun kaddamar da wani shiri na raba makamai a gwamnatin wucin gadin da za a kafa.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai Sa'ida Hamdun da Fatu da suka hada shirin suka kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Zubair Aitayib ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
La meilleure musique et les dernières nouvelles.